الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Murya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na Asabar. A yau muna 14 ga wata na 5 hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shekara ta 1443, wanda ya dace wa 18 ɗin watan 12 miladiya ta 2021. Da izinin Allah, wannan zai zamanto zamana 13 a cikin littafin Al-Aqidatu As-Safariniyatu. A darasi da ya gabata mun tsaya daidai ƙarshen fasali wanda yake bayani akan abin da ya shahi cewa lalle dukkan wani abin da ya shahi azaba ta kabari, to wajibi ne ga mutum mai imani ya gaskanta haka. Dalili akan haka, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani, sannan kuma manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani akan haka. To, duk da cewa abu ne wanda ba gane shi kai ba, amma dole ka gaskanta, bal hasali ma iya cikin rukunan imani. Mutum ya yi imani da ranar lahira. Daga cikin abin da yake da alaka da ranar lahira, akwai imani da abin da yake faruwa a cikin kabari. Yau za mu tashi fasali, malin yake cewa faslun fi ashradi sa'ati wa alamatiha ad-dallati ala iqtirabiha wa maji'iha. Fasalin da zai magana akan abin da ya shahi alamomin tashin kiyama, wa alamatiha ad-dallati, da alamomin da suke nuni ala iqtirabiha, cewa kiyaman nan wani abu ne wanda ya kusanto. Wa maji'iha, sannan kuma zawwanta shi ma ya kusanto. Ashratu sa'a kala biyu ne: akwai al-ashratu sughra, akwai al-ashratu al-kubra. Akwai alamun tashin kiyama da suke manya-manya, sannan kuma akwai waɗanda suke kankana. To, su dai alamun tashin kiyama nan kankana, kusan babu abin da bai bayyana ba a yanzu a cikinsu. Yanzu a cikin manyan ne ake jiran manya-manyan a cikinsu, wanda suna bayyana kawai ba abin da za a jira in ba tashin kiyama ba. Daga cikin manya-manyan alamun tashin kiyama akwai bayyanar Al-Mahdi. Al-Mahdi sunan shi Muhammad ibn Abdullah, Muhammad dan Abdullahi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin shi, yace irin sunan da nake da shi ma shine sunan shi, Muhammad dan Abdullahi. Sannan bayan shi abu na biyu shine fitowar Ad-Dajjal, shine Bahaushe yake cewa Dujjal. Zawwan Dujjal yana da alaka da safkowar kuma Annabi Isa alayhi salatu wassalam. Sai zamanto shine abu na uku. Abu na hudu shine Al-Qur'ani mai girma. Za a doke shi daga cikin zukatan mutane, sannan kuma za a doke shi daga cikin takardun da aka rubuta Qur'anin a sama. Sai zamanto idan aka bude, ba abin da za a gani in ba takardu farare ba, babu Qur'ani ya gane. Abu na biyar shine fitowar rana daga mahudarta. A wayi gari a ga cewa rana ta tinkaro daga yamma ba daga gabas ba, wanda duk suna cikin alamun tashin kiyama manya-manya. Sannan kuma za a samu wata wuta wadda za ta huto, wanda ita ce kusan ƙarshe. Idan ta huto kuma za ta kora mutane ne gaba ɗaya ila ardil mahshar, zuwa inda za a yi sakamako za a yi hisabi. To ƙarin bayani akan waɗannan abubuwa duka malam zai kawo su a cikin wannan fasali insha Allah ta'ala. Malam yake cewa baiti na farko yace wa ma atafin nassi min ashradin fa kulluhu haqqun bila shidadi wa ma atafin nassi min ashradi da abinda ya riga ya zo a cikin nassin alqur'ani ko kuma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama min ashradi na daga alamomin tashin kiyama fa kulluhu haqqun waɗannan abubuwa gabaɗaya gaskiya ne bila shidadi ba tare da mayarwa ba ko kuma ba tare da musuntawa ba babu zancen musu duk abinda aka tabbatar da cewa yana cikin alamun tashin kiyama to wannan abin tabbas zai zo mali yace min hal imamul khatamul fasih daga cikin alamun nan akwai al imamu jagora al khatamu wanda shine cikamakin annabawa al fasih wanda Allah ya bashi fasaha ta magana Mazalla sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah mai girma da buwaya ya mushi kyautar jawami'ul kalim idan ka ce jawami'ul kalim sune kalmomi kumsassu imana mazalla sai yi magana rabin satra idan ka tashi bayanin ta sai a rubuta littafi jibgege akai ana ta kokarin huddo ma'anan abinda wannan kalmar ta kumsa to shine al-imam al-khatam al-fasih wannan na farko kenan sai ya ce Muhammadul Mahdi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga cikin alamun tashin kiyama akwai Muhammad al-Mahdi shine ake cewa Mahdi yace wal masihu sannan kuma da al-masihu to abu na farko zawwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alama ce daga cikin alamun tashin kiyama manzala ya faɗi cewa bu'istu ana was-sa'a ka hatayn yace an aiko ni ni da tashin kiyama kamar abin da ke tazaran da ke tsakanin wannan yatsan na tsakiya da wannan yatsan da yake bi mushi kaga tazaran dan kadan ne to bambancin zawwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tashin kiyama kenan imana wani abu ne wanda yana kusa to kenan zawwa shi alama ce daga cikin alamun cewa lalle ho kiyama tana dab da ta tsaya me yasa saboda babu wani annabin da zai biyo bayan shi sai ce al-imam al-khatam al-fasih sai ce Muhammad al-Mahdi sannan daga cikin alamun tashin kiyama akwai zawwan Mahdi idan ka ce Mahdi malamai suke cewa kamar yadda bayanin da Ibn Baz yayi da saura daga cikin malamai huwa rajulun min baitin nubuwati wani mutum ne wanda zai zo daga gidan annabta bi ma'ana silsilar shi yana cikin ahlul baiti yana cikin alu baiti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi mahadin nan yace ya khuruju fi akhiriz zaman zai zo a ƙarshen zamani ko kuma kace ƙarshe zuwa tashin kiyama yamla'ul arda adlan wa qista zai cika duniya gaba ɗaya da adalci da yin daidai yace ba'da ma muli'at jawran baya an riga an cika duniya da abin da ke saba ma Allah subhanahu wataala ne to shi kuma yana zawwa mai zai adalci sannan kuma ya za a bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai wannan shine abin da zai zo ya tai ya kunu mustaqiman ala dinillahi yahkumu bi shari'atillah zai zama to mutum ne daidaitacce akan shari'ar Allah subhanahu wataala sannan kuma yana kokarin hukunci da abin da Allah ya shar'anta shi ma hadike nan wa yuqimu amra Allah fi ardillah zai tabbatar da al'amarin Allah a saman doron ƙasa ta Ubangiji subhanahu wataala wannan kadan daga cikin bayanan da suke da alaka da shi mahdi kenan da iya cikin iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin da zaka samu a yau da yawa da sunan samun girma ko daukaka suna jingina kansu alhalin kuma laysu min ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shay ba su da alaka da abu amma sai su nuna cewa dole suna ciki kuma me yake ƙara bayyana irin waɗannan abubuwa mawaqif na rayuwa bi ma'ana matsaya na rayuwa da rayuwar da ake yau da gobe ana tamna ana busawa sai a gane cewa wannan mutum ashe tantirin ɗan duniya ne bi ma'ana duniya ce kawai yasa a gaba ba fa abin da ya shahi bin Allah subhanahu wataala ba abin da yasa a gaba kaga dai shi mahdi wanda zai zo mutum ne mai tsoron Allah matuƙa kokarin shi ya zai a tsayar da shari'ar Allah. To wannan iya daga cikin alamun tashin kiyama. Sannan sai ya ce wal masihu, sannan kuma da al masihu. Idan ka ce al masihu ana nahi Isa ibn Maryam, ana nahi Isa dan Maryam. Sannan Isa dan Maryam zai sabko a daidai lokacin da dujal ya zo. Lokacin da dujal ya zo yayi banna yayi banna yayi banna, a lokacin shi kuma Isa ibn Maryam sai Allah subhanahu wataala ya sabko shi daga sama. Wanda haka ya tabbata a cikin Al-Qur'ani mai girma cewa lalle bar rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu qawiyyan aziza. Lalle Allah ya dauke shi lokacin da aka suka ride shi suna neman su kashe shi, me yayi? Sai Allah ya dauke shi sama da shi. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, tabbas Allah subhanahu wataala mai karfi ne kuma duwayi. To ya tabbata a cikin hadisi cewa lalle tabbas Isa ibn Maryam zai sake dawowa. Idan ya dawo kuma shine zai zamanto sababin mutuwan dujal. Daga lokacin da dujal suka kare kuma a lokacin sai ya juju da majus su kuma su mutu. Ya juj da majus. Wanda Allah ya bada labarin su a cikin suratul kahfi. To in suka zo su kuma Allah zai yi bayani ga bayin shi cewa ga wasu bayi na sun huto wanda bukwa iya tunkaran su ta hanyar ku yake su. A lokacin Allah zai umarni su dai wani dutse su hau. Wannan dutsen idan suka hau wannan ya juj da majus ba za su iya riskan su ba. Wannan duk iya daga cikin alamun tashin kiyama manya-manya wanda za su zo a nan gaba da izinin Allah. A cikin Riyadu Salihin al-Imam an-Nawawi ya kawo wani hadisin An-Nawas ibn Sam'an, Allah kare da gare shi. An-Nawas yake cewa zakara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ambaci dujal ad-dajjala zata ghadatin. Wata ran suna zaune a gaban manzala sai manzala ambata musu dujal ga yanda yake, ga yanda za a yi, ga yanda za a yi. فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. شينا واسي كي تيوا مزالا ديزو بيان الدوجان يكي نغا مريا يكي سبك مريا يكي نغا مريا يكي سبك مريا يكي تبا ياني يكي سيدا مكي تماها نين كوي أمك هتبا ينغر مدينة كين دبي نزام اسك دوجان يازو. فلما روحنا إليه لوكا تندا بيامنا مغنان دساهي مريا شيدا مكي كوما زوا مزالا صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فينا. Sai ya gane cewa duk jikinmu ya yi mutu. Imana ya ga sun huta daga cikin hayacinsu, kowa akwai abin da ke damun shi. Har sai da ta kai matakin da manzon Allah ya gane cewa mutane suna cikin damuwa. Faƙala, sai manzon Allah ya ce, kai masha Allah, wai me ya same ku? Na ga alamar duk kun sake. Kulla ya Rasulullahi, Nawas yake cewa muka ce ya ma'aikin Allah, zakartar dajjala al-ghadata, ɗazu da sahi kahirin dujal. فَخَفَّتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ كَأَنَّكَ مُرِيَا كَسَبْكِ كَايِ بَيَانِي حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ. Sai da muke tsammanin ai kawai a bayan gari ma yake. فَقَالَ سَيِّدُ اللَّهِ كَيْتِي وَكُ أَجِ حَنْكَلُ يَتِي غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ يَتِي نِي بَا دُجَالِ بَنِي كَيْتِي مُكُ صَوْرُ كُ مَطَلَب بَاكُ دَ مَطَلَب سَبُودَ إِنْ يَخْرُجُ وَأَنَا فِيكُمْ in dujal ya huto ni ina cikin ku, fa ana hajijuhu dunakum, ni zan kare ku daga shi insha Allah. In dai ya huto ku ba ku da matsala, ba ku da damuwa, damuwar tana waɗanda za su zo a nan gaba. Amma kuma wa in yakhruju wa lastu fikum, in ku dujal ya huto ni ba na cikin ku, sai manzon Allah ya ce famrun hajiju nafsi, kowa ya iya da kanshi, kowa shine zai kokari ya ba kanshi da kanshi kariya ta hanyar irin imanin da yake da tsakanin shi da Allah subhanahu wataala. Sai manzon Allah ya ce amma kar ku damu, wallahu khalifati ala kulli muslim, Allah shine majibincin lamarin mu akan dukkan musulmi. Imana duk wani mutum mai imani kenan da izinin Allah zai sha. In dai mai imanin ne imani na gaske, to kar ya damu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayan haka yace innahu shabun qata'un aynuhu dafiyatun. Shi dujal shabun zai zo a matsayin wani matashi, wanda wannan matashin nan a qatar yani mustamikul khalq kama halitta shi hadadda ce, sannan kuma amma ainihu dafiyatun, iya da ido ɗaya wanda yake shanyenye ne, kenan idan shi ɗaya yana gani ɗaya kuma ya shanye. Mazalla ce ka anni ushabbihuhu bi abdul uzza ibn qatn, yace ina kwatanta shi da abdul uzza
ya gwada wani daga cikin sahabbai shi yace yana kama da wani faman adrakahu minkum to yanzu abinda za a yi duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya kai shi lokacin da ya ga dujal mazalla ce fal yaqra alaihi fawatih suratul kahf ya karanta mushi ayoyin farko na suratul kahf alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi alkitaba walam yaj'al lahu 'iwaja sai ka karanta aya guda goma aya guda goma na farko wannan sura idan dujal yazo in ka karanta su waɗannan ayoyin to da iznin Allah zaka samu kariya daga Allah subhanahu wata'ala dujal ba zai yi maka komai ba innahu kharijun khallatan baina shami wal iraq mazalla ce dujal zai huto daga wata hanya raba raba hanya tsakanin sham da iraq fa'ata yaminan wa ata shamal zai lalata dama zai lalata hagun wa ata shibala yace ya ibadallahi fasbutu mazalla yace ya ku bayin Allah ku tabbata ku tabbatu kenan aiki ne wanda yake yana da girma qulla ya rasulullahi sahabbai suka ce ma'aikin Allah wama lubusuhu fil ard ya ma'aikin Allah kwana nawa zai abar kasa shi dujal qala mazalla yace 40 yawman kwana 40 kacal zai amma fa yawmun kasanatin kwana farko da zai yi kamar shekara ɗaya ce da rana ta farko kamar shekara sannan wa yawmun kashaharin ranar shi ta biyu da zai yi kamar wata guda zai yi wa yawmun kajumu'a ranar shi ta uku kamar sati guda wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum sauran kwanakin da zai yi kuma cikon sauran kwanakin da za su biyo baya 27 to su kuma irin kwanakin ku da aka saba ne yau da gobe qulna nawa sai ke ci muka ce ya ma'aikin Allah fadhalika al-yawm alladhi kasalat kaji mutanen kirki yanzu su lisahin su duka bautan Allah yace ya ma'aikin Allah to wannan ranar da zai ta fari mai kama da shekara atakfina fihi salatu yawmin sallar kwana guda za mu yi ko kuma ya za mu mazalla yace a abinda za ku shine uquduru ku qadarta lahu qadrahu gurgudan shi kenan lissafa za ku rika daga awa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai a kimanta a ce to yanzu lokacin sallah kaza yayi sai a yi ta haka za ku shekara turkuna sallar nan haka ita ma ta wata ku kadarta mata haka nan na sati ku kadarta mu shaka nan sannan kuma a koma kamar abin da aka saba qulla ya rasulullahi wa ma isra'uhu fil ard ya maki Allah tunda an ce zai bata dama zai bata hagum zai shiga ko ina wani irin gaugawa ne yake da aban kasa mazalla ce kal ghaisi stadbarathu ar-rih kamar hadarin da iska ya biyo shi yanda zaka ga hadari jida take cewa ko ake cewa yanda zaka ga yana gudun nan to haka shi dajjal zai rika gudu fayati ala alqawmi mazalla ce zai zo wajen wasu mutane fayad'uhum sai kira su kun imani da ni ya nuna musu yana da wuta yana da aljanna mazalla yake cewa duk wanda ya shiga wutar dujal to ya shiga aljannan Allah duk wanda ya shiga aljanna ta dajjal to wannan mutumin ya shiga wutar Allah subhanahu wataala to in yake kira sai su imani da shi wa yastajibuna lahu su amsa ma kiran shi gadan-gadan daga sun amsa wa kiran shi fayamuru samaa fatumdir sai ce ma sama ta yi ruwa kawai sai ta yi ruwa ba wani hadari sai haɗu ba kawai yi ruwa sai ta yi ruwa wal ardu fatumbit yace ma ƙasa fitar da tsirranki huddo musu hatsi ko kaza ko gujiya ko wane ne ita ma sai ta huddo fataruhu alaihim sarihatuhum aqwala ma kanat sai zamanto dabbobin su da suka ta yi kiwo kuma sai su komo hantsan da yake ba da madara ya cika ba irin yadda suka saba gani ba sai su ga abun wani jin daɗi ne na musamman za a fara cin duniya yanzu to waɗannan mutanen haka zai zo musu kuma su yi imani da shi kuma duk abin da suke so sai ya tabbatar musu mazalla yake cewa summa ya'ti alqauma fayad'uhum sai zo wajen wasu mutane kuma in ya kiraye su fayarudduna alaihi qawlahu sai su mayar mishi da kiran da yace a ba mu imani da kai ba kai ne fa mazalla yake bada labarin kuma kai da ce saboda kalma ad-dajjal daga ad-dajjal ne ad-dajjal kuma shine ƙarya tantirin maƙaryaci ne eh babu wani gaskiya tare da shi sai su ce a mu aiti an ganin ka muke kawai muna roƙon Allah kuma ya kare mu daga sharrinka ce ba za mu imani da kai ba fayarudduna alaihi qawlahu fayansarifu anhu sai ya tayi kyale su
tahiyyar da yake kyale su kawu fa yusbihuna mumlihina laysa bi aidihim shay'un min amwalihim zuwa bayan shi yake da hala kawu waɗannan mutane sai su zama talakawa na gidan gaba duk wani abu da suke da na arziki ya lalace dabbobin su mutu ruwan su ya kare komai su lalace saboda a gani cewa waɗannan mutanen masu imani ne da gaske ko kuma a imani jabune su magare su li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib saboda Allah ya tantance ya bayyana suwaye waɗanda suke tsarkaka suwaye kuma suke kazamtattu waɗannan mutanen zai zama babu komai a hannunsu to wannan halin da ake bada labari a yanzu wannan abu a gaba ne zai zo sai ka dauko halin mu a yau ka auna ka gani yau idan aka ce maka ga wani boka ya zo to wallahi duk wani mai matsala illa man rahima rabbuka wa qalilun ma hum kowa ya kai har da wurin shi kowa zai ji wani iya da bukata kaza wacce tana da bukata kaza wani so yake samu matsayi kaza wani so yake kai matsayi kaza a kudi wani so yake samu kaza wani so yake samu kaza a yanzu ma da ake ciki bal wani yana ga cewa zuwa wajen bokaye da ɗan tsubbu wani abu ne ma wanda yake la mahalata dole sai an yi shi a cikin rayuwa yana kai da za ka koma ke ka ce a baya yiwuwa yana ga wani abu ne wanda yake mustahil ya za a ce a yi rayuwa ba wannan ba neman kariya ba tashi a tsaya haka kawai kuke rayuwa ku haka za ka ji mutum yana faɗi maka ya za ku rayuwa haka to wani shi kuma shi gomi sauƙi ya yi amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake shi za ka dogara ga Allah kuma Allah shi ne ke ba da kariya duk biye-biyen da za ka yi fa abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddarta maka a rayuwa shi ne abinda zai faru kuma shi bokan da ko kuma shi mai tsubbun in da gaske yake ya ma kanshi mana ya ma ɗan uwan shi mana ya ma ɗiyan shi mana amma sai nuna maka cewa kaman fantama wanda kake da arzikin da kake da ai duk a hannunsu kake ko wani matsayin da ka samu duk a hannunsu kake in ba dan su ba da ba kai wannan matsayin ba akazif ƙayyadaki ne ba haka nan bane ba to a yau ka duba ga yadda har mutane mota suke cika suna zuwa irin waɗannan wuraren to in duje zai zo ya kenan wanda zai ce ma sama ta yi ruwa a ce ƙasa ta huddo da tsirranta ta huddo da su a ce ta huddo gwalagwalanta ta huddo daga ciki nan manzala gaba zai bada labari za a je ka nuna mishi kabarin wani naka ya ce mishi ya tashi kawai ya tashi ya kamo wani mutum ya tsaga shi gida biyu sannan kuma ya kiraye shi kuma ya amsa ya haɗe ya tashi yana murmushi kai a yau aka samu irin wannan yaya labari zai kasance to Allah ruhu asiri wallahi wannan duka ishara ce da alama akan cewa dole ne mutum ya gyara imanin shi idan baka gyara imanin ka ba Allah kiyaye wani hayaniya zai zo ya ja ka kawai a gup wannan cikin hayaniyar da sai ka je ka mutu rayuwa ta ɓaci komai ya lalace lissahi gaba ɗaya jagule saboda babu jagulewar lissahi sama da ka rasa imaninka sama da lalata alaƙa tsakaninka da Allah subhanahu wataala to daga shi yasa karatun addini wajibi ne mutum ya tsayaye karatu ya gyara imanin shi zuciyarka ka gyara ta zamanto zuciya ce nagartacciya alaƙa tsakaninka da Allah alaƙa ce mai kyau ba kawai hayaniya da yukin duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wannan dujal din nan idan ya zo ga waɗannan mutane kenan ga halin da za su tsinci kansu a kai za su tsinci kansu a cikin hali na talauci summa yad'u rajulan sai ya kira wani mutum mumtali'an mutumin da yake cikakken mutum matashi kawai fa yadribuhu bisayfi sai ya bige shi da takobi fa yaqta'uhu jizlatayn sai ya raba shi gida biyu idan ya raba shi gida biyu kuma fa yunadi sai ya kira shi sai ya ce wane kawai sai ya tashi ya tahallal wajhuhu yadhhak sai ya tashi huskar shi tana sheki yana dariya haka zai tashi manzo Allah ke cewa bainama huwa kadhalika yana cikin wannan bannan tashi iz qasam ba'atha Allah ta'ala al-masih ibn maryam sai Allah ya sabkar da annabi Isa dan maryam fa yanzilu inda al-manarati al-bayda sharqi sharqi dimashq baina mihwaratayn wadi'an kaffaihi ala ajlihati malakain annabi Isa zai sabko a daidai wata kubba a kasar dimashq sannan kuma Allah zai sabko tsakanin wasu mala'iku guda biyu yana ya dora hannun shi a tsakanin mala'iku guda biyu haka za su sabko da shi yana zauwa daga ya sabka wadi'an kaffaihi ala ajlihati malakaini idza ta'ta ra'sahu qatara wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu'i. Idan ya sadda kanshi annabi Isa sai wani dugo na ruwa ya rika safka, idan ya daga huskar shi kuma sai ka ganshi kamar lu'lu, yana da sheki, yana kamshi. Fala yahillu likafirin yajidu riha nafsihi illa mata nafsihi illa mata. Baya halatta ga duk wani mutumin da yake kahuri ne ya ji nafasihi daidai da lumhashin annabi Isa, kina duk inda lumhashin shi zai kai ko kuma inda ganin shi zai kai duk abin da yake kallo in dai kahuri ne sai ya mutu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa nafasuhu yantahi hina yantahi tarafuhu, kamshin shi yana kaiwa makuran wajen da ganin shi yake kaiwa. Kina in ya daga idan shi daga nan in yana kallon randa bakwai daga nan misali, to duk wani kahurin da yake wannan sararin gaba ɗaya sai ya mutu, ba magana sai ya yake su bane ba, daga sun ji lumhashin shi za su riga mutuwa. Fa yatlubuhu zai je ya nemi dajjal hatta yudriku, har sai ya ba sai ya same shi a wani wuri ana kiran shi da suna babul luddi. Babul ludd in ya same shi ana fa yaqtuluhu, sai annabi Isa sai ya kashe dajjal. Summa ya'ti Isa qauman qad asamahumullahu minhu, sai annabi Isa ya zo wajen wasu mutane asamahumullahu minhu wanda Allah ya kare su daga dajjal. A lokacin kuma ayi sallah ya gabatar da ɗaya daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jagoranci sallah har zuwa awwal za su haru. Hadisi yana da tsawo sosai. Alaiti hal dai shi dai dajjal yana ɗaya daga cikin alamu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana akan ta alama ta tashin kiyama. Sannan kuma annabi Isa alayhi salatu wassalam saukowar shi shi ma alama ce daga cikin alamun tashin kiyama. Ana cewa almasihu ibn maryam, ana ce almasihu dajjal. Me bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu? Idan aka ce almasihu muhara da annabi Isa alayhi salatu wassalam, an sanya mushi suna almasihu, yace summiya bil masihi li'annahu mamsuhu ala afwan, yake cewa summiya almasih an sa mushi suna almasihu saboda daman da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi in ya taba idan mutumin da baya gani sai Allah ya bashi lafiya. Sannan kuma idan mutumin da yake fama da kuturta shi ma idan ya shahe shi da ikon Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya. Sai aka sa mushi sura al-masih ibn maryam, al-masih ibn maryam. Sannan al-masih na biyu shine ad-dajjal. Ad-dajjal daga al-dajjal ne, al-dajjal kuma shine al-kadhib lima ma'ahu min al-kadhib wal fitna, abin da yake tare da shi na fitina na ƙarerake da abubuwan da ba haka nan ba, to haka zai zo ya dami al'umma ya kewaya ya lalata imani duk mutumin da ba imani kirki gare shi ba, abin da zai hana shi bi dajjal. Allah kiyaye. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'izu billahi, ku nemi kariyar Allah daga fitinar almasihu dajjal, saboda babu wani annabin da yazo a ban kasa face illa hazzara ummatahu dajjal, sai ya ma al'ummar shi ka shedi da cewa ku yi hankali da dajjal. Shi kuma hankalin da zaka yi da shi ba makami wanda zaka ajiye saboda ka yaƙe shi, saboda ba zaka iya yaƙe shi ba. Me zaka yi ka yaƙe shi? Shine imani. Ka zama tuka da imani, nagartaccen imani, imani kyakkyawan imani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ista'izu billahi min arba'in, ku nemi kariyar Allah, ku nemi tsari na Allah subhanahu wata'ala daga abubuwa guda hudu. Yace min azabi jahannam, ku nemi Allah ya kare ku daga azabar jahannama. Wa min fitnatil mahya wal mamat, ku nemi Allah ya kare ku daga fitina ta al mahya, ta rayuwa, saboda rayuwa tana cike da fitintinu. Wasu ababen da kake tsammani da waɗanda baka tsammani komai na iya faruwa, babu wani abu mustahil a ce ga wani abu impossible ne a cikin rayuwa, babu shi, komai na iya faruwa. Da ka roki Allah ya kare ka daga fitina ta rayuwa, Allah ya kiyaye maka mutuncinka, Allah ya kiyaye maka imaninka, ka mutu da imani. Wannan shine fitina ta rayuwa da yake wajibi mutum mai imani ya roki Allah, Allah ya kashe shi da imanin shi. Wal mamat, da fitina ta mutuwa. Fitinan mutuwa shine fitinan da zai biyo baya cikin kabarinka. Ka bada amsa, wannan amsar da zaka bada to Allah ya kare ka daga fitinar kabari. Mazalla kuma ya faɗi haka ista'izu billahi min azabil qabr, sannan kuma wa min fitnatil masih ad-dajjal. Mazalla ce ku roki Allah ya kare ku daga fitina ta al-masih ad-dajjal. Abu na hudu shine wa min azabil qabr, ku roki Allah ya kare ku daga azabar kabari. To waɗannan sune abubuwan da duk sallar da zaka yi idan ka zo kai tahiyya sai ka cike da me? Sai ka cike da su.
zaka cike da su bayan tahiyya bayan salatu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to zaka yi ta'awuzi da waɗannan abubuwan guda huɗu Allah ya kare ka daga waɗannan fitintunun gaba daya su kuma waɗannan sune shaƙundun din addu'a Allah ya kare ka daga fitinar rayuwa da mutuwa Allah ya kare ka daga fitinar shi guzal Allah ya kare ka daga fitinar kabari to wannan ba karaman nasara bace na cikin rayuwa to shine malli anan yake cewa min hal imamul khatibul fasihu muhammadul mahdi wal masih kenan duka sa daga cikin alamu na tashin kiyama sai ce wa annahu yaqtulu lid-dajjali bi babil luddil khalli an jidali wa annahu lalle shi annabi isa kenan al-masih inna annabi isa alayhi salatu wasalam yaqtulu zai kashe lid-dajjali zai kashe dujjal bi babil luddin a daidai wata kofa ta luddu wanda tana nan a kasar Palestine khalli an jidali raba kanka da duk wanda zai yi rikici ya nuna cewa ai abun ba haka nan bane ba saboda akwai wanda suka kore sabkowa annabi Isa alayhi salatu wasalam akwai wanda suka kore samuwar dujjal da sauransu wannan rikicin raba kanka da shi saboda hadisi ya tabbata akan waɗannan abubuwa to bayan dujjal ya mutu kamar da aka ishara dazu waɗanda za su bayyana su ne Ya'juj da Ma'juj su kuma suka bayyana ba za a iya tunkararsu ba karshe dai su ma Ubangiji subhanahu wataala zai kashe su bayan ya kashe su kuma sai a zo a yi wani ruwa a bankasa idan aka yi ruwa wannan ruwan shi zai tahiyar da wannan gawawwakin nan na Ya'juj da Ma'juj sannan kuma ƙasa sai ta koma naqiyya tsaftatatta ana cikin tahiyya akan haka lokacin da wasu alamu har da suka bayyana la sai irin hudowar rana daga yamma daga lokacin magana ta rige ta kare yanzu ashrarun nas mafi sharrin mutane su ne za su rika rayuwa a bankasa kuma akan sa ta da kiyama malike cewa wa amru ya'juj wa ma'juj asbit abinda ya shahi ya'juj da ma'juj ka tabbatar da wannan labari tabbatacce ne gaci a cikin alqur'ani mai girma yace fa innahu haqqul labari ne na gaskiya yace ka hadmil ka'aba kamar yadda kuma za a zo a wayi gari a rushe ka'aba wannan duka sa daga cikin alamun tashin kiyama bayan Ya'juj da Ma'juj sannan kuma za a zo wani matakin da yanzu ashrarun nas mutanen da kawai banda banna ba abinda suka sa gaba cikin rayuwar su su saura me za su yi za a wayi gari akai matakin da za a cikin su za a samu wanda zai je rushe ka'aba ma gaba daya wanda Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata to ka'abar da kanta za a je a rushe ta ya daga cikin alamun tashin kiyama al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun zo da hadisin da yake tabbatar da haka cewa lalle za a rushe ka'aba sannan kuma wani mutumin dan kasar Habasha shi zai zo ya rushe ta sai ya hudda mata burgi ɗaya bayan ɗaya zai daga ɗauka yana ajjewa ya sace ko kuma ya hudda wannan rigar da aka sama ka'aban sannan kuma da abin da yake jikinta na ado su ma zai sace su ya hudda rigar kuma ya rushe ɗakin to daga lokacin fa sai a hankali lokaci ne wanda kar wanda ya roki Allah subhanahu wataala ya ga wannan lokacin banna ce jajjawur a bankasa ba abinda ake banda wannan bannan Allah kiyaye malike cewa wa anna minha ayatu dukhan iya daga cikin alamun tashin kiyama sallau ayatu dukhan mana wani hayaki wanda zai bayyana a sararin samaniya to wasu daga cikin malamai suna cewa wannan abin ya bayyana a lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka samu fari a garin Makka lokacin da wannan hayakin ya rika haduwa suka rika tsammanin ga hadari zai zo aka ce ba hadari bane azaba ce kamar da aka ba wadancan bal huwa musta'jaltu bihi rihun fiha azabun alim sannan ba haka nan kuma suka ce wannan hayakin anan gaba ne zai zo kuma tabbas magana mafi karfi shine anan gaba zai zo sannan wa annahu yuzhibu aw annahu yuzhabu bil qur'ani aw bil qur'ani sannan kuma tabbas alqur'ani za a tahiyar da shi ya zama to babu shi an goge rubutun da yake ciki gaba ɗaya ubangiji subhanahu wataala ya dauke abu shi to wani ya daga cikin alamun da suka tabbata a cikin hadisi cewa lalle tabbas suna cikin alamun tashin kiyama anan bayanin da malam yi na cewa wa anna minha ayatu dukhani wa annahu yuzhabu bil qur'ani yace alama ta hayakin nan shine Allah yake bayanin fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin jira kyale su in sun kare ta kyale su a jira ranar da sama za ta zo da hayaki wanda yake mabayyani
shine ran tashin kiyama to anan malike ta fa duhanu qila annahu huwa ad-duhanu alladhi hasala fi waqti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi al-maja'ati allati hasalat ala quraish bayan da ake da zuke nan alaiti hali kenan shi dai wannan hayabin shi ma anan gaba zai zo sannan kuma magana ta gaba za a tahiyar da alqur'ani mai girma ya zaman to babu shi za a shahi rubutun shi za a shahi tilawar shi babu shi ubangiji subhanahu wataala ya dauki abun shi waɗannan duka alamomi ne wanda suke nuni akan manya-manya daga cikin tashin kiyama alamomin tashin kiyama daga lokacin da suka bayyana ba abin da ya rage ba wani alheri da ya ma duniya saura kaga yanzu a yanzu ma ya ake ciki baratana aka kai irin wancan lokacin malai ce tulu'i shamsil ufuqi min daburi sannan kuma daga cikin alamun tashin kiyama akwai tulu'i hutowar shamsil ufuqi wannan ranar da take hutowa za ta huto min daburi daga inda ta fada daga nan za ta turo ta komo ana waye wangari kuma haka zai tabbata a ranar juma'a a wayi gari sahiyar juma'a sai a garana ta tunkaro daga yamma wanda ɗaya daga cikin manyan alamomi na tashin kiyama wanda idan suka riga suka faru ba suna daga cikin ranakun da la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira imanin wata rai wannan imanin ba abin da zai iya tsinana mata daga rana ta huto daga yamma shige da magana ta rige ta kare ko da tuba mutun zai ba amsan tuban shi duk randa aka ce maka ranar juma'a ce halittun Allah gaba daya suna cikin halin takura suna cikin halin tsoro da firgici har sai lokacin da suka tabbatar da rana ta huto daga ina daga gabas ban dadam da aljanni shi ko aka wani a lokacin ma yana cikin sabon Allah dumudum eh shi ba haraka shi bace ba to ana cikin hakiki kuma kiyama take tsaya da ba ana ta harakoki ana ta sai ana ta sayarwa wannan ya dauka wannan ya aje wannan ya wane ne ana cikin haka kawai kwatsar sai a busa kiyama to haka ita ma wannan ranar za ta zo ta fa za ta huto daga inda ta fada kenan ya zamanto daga yamma ne za ta huto yake cewa kazati ajyadin alal mashhuri kamar yadda kuma za a kai wani matakin da dawaki za ta ajiyadin ma'abuta gudu na fitar hankali ɗaurarrun dawaki alal mashhuri ma lace akan magana mafi shahara abinda yake nihi a nan bayan abinda ya shafi hudowar rana daga yamma sannan kuma su waɗannan ɗaurarrun dawaki imana za a kai matakin da za a riƙa ɗaure su maimakon ai aikin Allah ne da su sai zaman to'a abinda ake da su ayyuka ne na banza ake da su kamar da za ka gani a yau wasu irin wannan abubuwa suna faruwa sai a ɗauki halittar Allah sai a sa ta cikin abinda ke saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ne mali ce wa akhirul ayati hashrun nari kama ata fi muhkamil akhbari yace karshen waɗannan alamomi shine yace hashrun nari ita ce wuta da za ta huto ta biyo mutane ta biyo su za su huta a guje za ta hada kansu gaba ɗaya waje guda yace kama ata fi muhkamil akhbari kamar yadda haka in yazo a cikin labarin alqur'ani mai girma wanda wuta za ta huto wahiya narun takhruju min uqri udan tasuqu an-nas ila ardil mahshar fi sham wata kasa wata wuta ce za ta huto daga kasar sham ta ja mutane ta kora su za ta kai su zuwa ga al-ardul mahshar zuwa ga tilin farfajiyan tashin kiyama in yaso kuma a lokacin a busa kaho kowa kuma sai ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mali ce kulluha sahhat biha al akhbar wa sattarat atharaha al akhyar kulluha wadannan abin da aka ambata maka gaba daya sahhat biha al akhbar haqiqa hadisi sun tabbata akan cewa wutan nan za ta zo sannan dajjal zai zo rana za ta huto daga yamma za a samu kaza waɗannan alamomin na tashin kiyama gaba ɗaya za su zo su faru su tabbatu yace al akhbaru ma'ana laba hadisi sun zo akai wa sattarat atharaha sannan ko malumai al akhyaru mafi fitan mutane sun sattara ma'ana sun rubuta atharaha irin guraben waɗannan bayanai kenan ga inda za a samu bayani kaza ga inda za a samu bayani kaza waɗanda suka daga cikin alamun da zai zama tona tashin kiyama ne mali yace wal ulama yadhkuruna ashrat as-sa'a so da yawa zaka samu malumai a cikin rubuce-rubuce da suka yi suna ambata alamun tashin kiyama a ina fi akhir kutubi fi kutubil aqaid a ƙarshen littattafan su anan suke ambatawa yanda su alamu ne na ƙarshe sai zama to shi malamin bayani da a cikin littafin shi bayani ne nami shi ma na ƙarshe amma shi ana imamu safarini ya saba ma wannan ka'ida kaga da sauran wasu baiti kusan baiti 100 ko 100 ba kadan amma kuma malamin ya kawo bayani akan abin da shi tashin kiyama wannan hadisi na abin da shi na Nawas ibn Sam'an a ƙarshen shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata wasu ababen da iya da kyau mu ambace su mu ji su bayan sabkowar annabi Isa alaihi salatu wasalam yake cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam zai jagoranci mutane a wannan waje sannan kuma sai a sa ɗaya daga cikin lasema shi mahadi ya zamanto shine zai jagoranci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wuri tunda shi ma annabi Isa zai zamanto mabiyi ne gawa ga al'ummar manzon Allah ba shi bane zai jagoranci yawa saboda daga lokacin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi addini shi da aka aika shi da shi yayi mi ya kare aiki yanzu addinin wa yake aiki shine addinin da aka aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shi to ana cikin wannan bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa النبي عيسى عليه الصلاة والسلام نشيد الصحابيش فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق الخبط البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله سوى أجوج دم أجوج بايا أنكش أنقاري سي الله أيكو دوس أنصاي سي أوكيو أن لن يأجوج دم أجوج نسكيس تم ونوجن الله يقدام سي أكيس جن سي أزباس بايا حتى ثم يرسل الله مطرا sai Allah ya aiko da wani ruwa la yukinnu minhu baitun baitu mudarin wala wabarin aw madarin wala wabarin babu wani gida da zai saura gidan haki ne ko gidan laka ne wannan ruwan face fa yaghsilu al arda hatta yatrukaha kazalqa sai ya bar ta wankakka tas babu inda wannan ruwan baya shiga summa yuqalu lil ardi sai a ce wa kasa ambiti samaraki ki fitar da tsirran da suke cikin ki sannan ba haka nan kuma warudui barakatiki da duk abin da yake na albarkan ki huddo shi fa yauma idhin manzo Allah yake ce a wannan rana bayan an kare da ya ajuju da ba ajuju an yi wannan ruwa an kare kasa ta fitar da tsirranta manzo Allah yake a wannan rana ce ta kulu al'isabatu min ar-rumanati sai an samu hadaddun mutane tawagar jama'a za a ɗauko ruman ɗaya ta ya ishe su su ci kuma har su yi saura ba ma wannan ba yastazilluna biha mazalla ce za su yi inuwa da kwamsonta ruman ɗaya za su ci su bari kuma sannan ya ishe su a matsayin mi a matsayin rufa lokacin albarkar ƙasa ya komo a yadda yake Allah ya wanke ta da dukkan wani abin da yake na datti ne bayan shi mazalla sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi albarka yubarakullahu yubaraku fir ru'a yake cewa fir risli hatta anna al-laqhata min al-ibli la takfi al-fi'am min an-nas kuma su ma dabbobin Allah sai sanya musu albarka sai zamanto dabba guda daya ta ishi mutane su ci kuma har su bari su doki guziri yake cewa wal-laqhatu min al-baqari la takfi al-qabilata min an-nasi wal-laqha min al-ghanami la takfi al-fakhidha min an-nasi kenan dabbobin da suke da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya wa dabbobin nan albarka sannan kuma duk wani abin da yake wannan lokaci shi ma Allah zai sanya mishi albarka fa bainama hum kadhalika ana cikin wannan rayuwa mai dadi iz ba'atha Allahu ta'ala rihan tayyibatan fata'khuzuhum tahta abatihim sai Allah ya aiko da wata iska wannan iskan nan sai ta doke rayukan waɗannan mutanen masu imani gaba daya kulli mu'minin wa kulli muslimin duk wani mai imani namiji ne ko mace musulmi ne ko mu'mini ne Allah zai aushare shi yanzu daga sunan komi zai saura wa yabqa shirarun nas sai mafi sharrin mutane kazamtattun mutane sai su saura a bankasa waɗannan mutanen haka za su rika yin banna suna lalaci ana fasikanci na zinace kamar yadda ka san jakkai suna yi gaban mutane ba kunyan kowa haka za su rika yi fa alaihim taqumu sa'a waɗannan mutane suna cikin wannan halin kwatsam sai abu su kiyama malaka rawahu muslim to kuma da sauran riwaya da suka zo akan wannan kina la ilaha illa ya isa kenan dai wannan shine karshen abin da malai ambata anan na abin da shi ashratu sa'a kenan sai fasali na gaba fasalin da zai magana akan yanzu an tattara gaba daya an yi busa na harko kowa ta hilahira mi zai biyo baya in an tashi kenan an kare ko kuma akwai sauran ababen da za su biyo ba shine fasali na gaba malaka faslun fi amril ma'ad fasali da zai yi bayani akan abin da ya shafi makomar mutane yanzu an koma kiyama mi zai biyo baya ne kamata insha Allah ta'ala mun ta na mutuwa akhrajna lahum dabbatan min al-ard tana cikin ashradu sa a wannan kadan daga ciki ne ba dukan su bane ba wannan dabba ita ma to kallimun nas tana magana wannan dabbar annan nasa kamin bi ayatina la yuqinun tana bayani akan cewa mutane sun ki imani da ayoyin Allah subhanahu wataala alawun suna da yawa wannan kadan daga cikin su malai ambata anan kuma bi zar qadri kifaya bi idnillah